Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da ke birnin Yamai ko kuma tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ana kuma iya jin mu kai tsaye a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Usman Ahmad Kabara ne tare da Jummai Ali a shirin mu na safi daga nan sashin Hausa na muryar Amurka dake Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
Taron kolin yaki da cin hanci da rashawa da ake a birnin London ko kuma akai ya buƙaci Amurka da Burtaniya da su nazarci manufofinsu da rawar da suke takawa wajen baiwa biliyoyin dalolin da aka sato mafaka. Shugabar kasar Brazil ta ce za ta kalubalance matakin da majalisar dattijan kasar ta dauka na yi mata shari'a tsige ta. Ma'aikatar kare muhalli a Najeriya kuma ta ce hare-haren da 'yan yakin sa kai ke kaiwa a yankin Niger Delta mai arzikin mai zai mai da hannun agogo baya.
To za mu ji a cikin cikakkun labarai an jima kaɗan. Bisa yunkurin rage raɗaɗin talauci a Najeriya musamman bayan janye tallafin man fetur, za a farfaɗo da zangunan tarawa da kuma kwasar kayan amfanin gona zuwa bakin teku don sayarwa ƙasashen duniya.
Tattalin arziki shi ne abinda zai dauki hankalin mutane yanzu. A duba cike a gani abinda jihohi za su yi saboda su rage talauci, su rage rashin aikin yi, sannan su samu kuɗin shiga.
Su kuwa kungiyar rajin kare muradun mutanen Arewa a Najeriya da suka yi zanga-zangar janye tallafin man fetur a lokacin shugaba Goodluck Jonathan sun yi barazanar cewa za su sake yin irinta.
Idan a ce wani abu ne ya sauya na bayanai ko kuma na fahimtar su, to kamata ya kafin su cire tallafin nan su zo su yi ma 'yan Najeriya bayani dalla-dalla.
Akwai shirinmu na lafiya uwar jiki amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Taron kolin da aka yi akan yaki da cin hanci da rashawa jiya Alhamis a birnin London lokaci ne da ya kamata Amurka da Burtaniya su yi nazarin manufofinsu da kuma rawar da suke takawa wajen baiwa biliyoyin dalolin da aka sato mafaka. Biliyoyin dalolin da 'yan siyasa masu cin hanci daga kasashe masu tasowa suke satowa. Taron kolin na London ya dauke mai da hankali akan yaki da cin hanci a duniya. Ya kuma dauke laifi daga shugabanni da jama'a Afirka, ya dorawa bankuna da sauran kamfanonin kasashen Turai waɗanda su ne suke cin moriyar kudaden da ake satowa laifi. Prime Minister England David Cameron ya ba da sanarwar daukan wasu matakai, ciki har da kafa rajista da niyyar tilastawa kamfanoni bayyana sunayen mutanen da suke yin harkoki da su, matakin da jami'an Burtaniya suka ce shine irinsa na farko.
Shugabar kasar Brazil Dilma Rousseff da aka dakatar daga aiki ta lashi takobin cewa za ta kalubalanci wannan mataki. Shugabar ta lashi wannan takobi ne bayan majalisar dattijan kasar ta jefa kuri'a 56 na amincewa da kuma 22 na kin amincewa domin a yi mata shari'ar tsige ta daga mulki bisa zargin cin hanci da kuma dakatar da ita daga gudanar da harkokin mulki na wucin gadi. A yayin da wasu ministocinta cikin hawaye suke kewaye da ita, shugaba Dilma ta yi amfani da jawabinta wanda akila shine zai zama jawabinta na ƙarshe a matsayin shugabar ƙasa wajen dagewa akan cewa ita bata aikata laifin wani laifi ba, kuma kokarin tsige ta da ake yi ba komai bane illa yunkurin juyin mulki. Ita dai shugaba Dilma Rousseff tsohuwar 'yar yakin sunkuru ce mai ra'ayin makisanci wadda ta yaki mulkin kama karya na soja a ƙasarta a shekarun 1970.
Babbar kungiyar ma'aikatan mai da gas ta Najeriya da ake cewa Pengasin ta ja hankalin duniya akan halin da ake ciki a saboda sake kunno kan hare-haren 'yan bindiga a yankin Niger Delta na Najeriya. Haka kuma kungiyar Pengasin ta yi nuni da cewa kamfanonin mai da dama suna kwashe ma'aikatansu daga wuraren ayyukansu a yankin. Ita kuma ma'aikatar kare muhalli ta koka da yadda hare-hare a yankin mai arzikin mai ke mai da hannun agogo baya. Ga wakilin sashen Hausa Lamido Abubakar Sokoto da ƙarin bayani.
Koda yake dai ayyukan mai na ci gaba da gudana a wasu sassa waɗanda hare-haren ba su kai gare su ba, a yankin mai azikin mai. Comrade Mr. Ochika shine shugaban gamayyar kungiyoyin TUC a jihar Rivers, kuma ga abin da yake cewa
very unfortunate, especially if you look at the fact that the first two things, first is that the business environment in Nigeria is very difficult.
Yana cewa ne abin takeici ne abin da ke faruwa a yanzu a yankin na Niger Delta, musamman bisa dalilai biyu. Na farko, yanayin harkokin tattalin arzikin kasa ya tabu, sa'annan kuma na biyu, hakan na shafar yarjejeniya tsakanin kamfanonin mai da kuma hukumomi kan ciniki mai da ke gudana. Kaga ya shafi samar da ayyukan yi na masu zuba jari a kasar. Har-haren kan bututun mai na illa ga muhalli. Ministan kasa a ma'aikatan muhalli ta Najeriya, Ibrahim Usman Jibrin Wamban Nasarawa, ya bayyana matsayinsu na ma'aikatar kare muhalli. Ya ce,
da ka kalli wannan al'amari ta fuska biyu ne. Na farko, gurɓata muhallin nan babban magana ne. Na biyu, ta fannin tattalin arzikin ƙasa shi ma jidali ne babba, don duk wanda ya san abin da ke faruwa a Najeriya yanzu ya san ana dan samun matsaloli na samun wutar lantarki. Kuma an san cewa wutar lantarkin nan kan samu ne saboda iskar gas da ake samu da ke haɗe da gurɓataccen man nan na fetur kafin a tace ta. To idan aka samu matsalan da ya kai ga fasa bututun mai, komin kankantarsa yana da illa babba. In ka zo ta fannin muhalli, wanda shi ne abin da mu aka bamu haƙƙin tallafawa, hankalinmu ba a kwance yake ba. A kullum muka samu labarin an yi barna, dumbauna ce duk inda ka dube ta.
Sakamakon dai waɗannan harhare na 'yan bindigar yankin Niger Delta, a yanzu alƙalamma sun nuna cewar ƙasar ta Najeriya takan haƙo gangunan ɗanyen mai kimanin miliyan 2.5 a kullum. Yanzu tana haƙo ɗanyen mai kimanin miliyan 1,600 ne kawai a kullum.
Mun gode Lamido. Kuma waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilan Amurka da Canada da kuma Turai sun fice daga bikin rantsar da shugaban ƙasar Uganda jiya Alhamis. Wakilan sun ɗauki wannan mataki ne a saboda kasancewar shugaban ƙasar Sudan Umar al-Bashir, wanda kotun ƙasa da ƙasa da ake cewa ICC ke tuhuma da aikata laifukan yaƙi, da kuma furucin da shugaba Yoweri Museveni ya cewa shi kan yanzu baya goyon bayan kotun ICC. Jiya Alhamis, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce wakilan Amurka sun fice daga bikin rantsar da shugaban Uganda a saboda kasancewar shugaban Sudan.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Bisa yunkurin rage radadin talauci a Najeriya, musamman bayan janye tallafin man fetur, za a farfado da zangunan tarawa da kuma kwasar kayan amfanin gona zuwa bakin teku don sayarwa a kasashen duniya. Ga rahoton wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya.
Gabanin zaman kungiyar kwadugo yau Juma'ar nan don daukar matakin kalubalantar gwamnati kan janye tallafin fetur, jami'an hukumomin gwamnatin na fadar hanyoyin raya tattalin arziki da za su mai gurbin dogaro ga fetur ko rage radadin da tsadar litar fetur din za ta haddasa wa al'umma. Shugaban hukumar kula da hada-hadar kasuwanci ta ruwa Shifas Council, Dr. Hassan Bello, ya ce raya cibiyoyin saukewa da ɗibar kayan amfanin gonan manoman Najeriya da sauran kayayyakin kasuwanci don saidawa ketare zai taimaka ainihin wajen samar da kuɗaɗen shiga ga miliyoyin mutane. Hassan Bello, wanda ke magana kan cibiyar kasuwanci ta Huntuwa, ya ce matsayin irin waɗannan cibiyoyi da hukumar za ta kafa a sassa daban-daban na Najeriya tamkar tashoshin bakin teku ne na doron ƙasa ga yankunan Najeriya da ba sa bakin tekun Atlantika.
Tattalin arziki shi ne abin da zai dauki hankalin mutane yanzu, a duba ciki a gani abinda jihohi za su yi saboda su rage talauci, su rage rashin aikin yi, sannan su samu kuɗin shiga. Wannan tasha muna son a dinga kawo kaya ko kuma a ɗauki kaya zuwa wasu tasoshi. Abinda zai kawo shine zai kawo masana'antu. In kai kana kasuwa ba sai ka je Lagos ko Port Harcourt ka in kai order kaya ba, kana iya kawo kaya daga Ingila da Germany a sokar da su. So ita ma tashar jirgi ce. Abinda muke kira inland port albarkacin gona muna son a sarrafa su a kai su dan yanzu dole a maida hankali kan noma shi kuma wanda ke da alhakin yin wannan tasha a kamfanin Alhaji Umar Mutallab suna nan sun dage sun samu mutane daga Germany da an fara wannan tasha zaka ga kasuwanci ya bunkasa tattalin arziki ya bunkasa
dama masana tattalin arziki irin su Yushau Aliyu Abuja na ganin fara aiwatar da kasafin kuɗi zai iya taimaka wajen rage kunciya gajeren zango
kaman yanda aka zabura aka aminta da shi to ai maza-maza a fito da kudade waɗanda ya shafi abin da zai zabura da tattalin arzikin kasan wajen biyan yan kwangila a kankari wajen samar da abin da zai taimaki noma da wuri abubuwan da za su taimaki masana'antu da kuma kirkiran aikin yi to duk abin da aka tsara na samar da aikin yin nan to ai maza-maza a samar da kudaden da wuri da abin da ke hannu
Dr. Hassan Bello na da kwarin gwiwar muradun gwamnatin Buhari na kan Turba
wannan gwamnati tana aiwatar da abin da ta yi alƙawari ga mutane in Allah ya so wannan abin da muka yi zaka ga mu dauki kayan mu mu kai kasashen waje ba kullun wai mu a ce mu shigo da kaya ba dole mu sa tattalin arzikin mu ya bar dogara daga man fetur
na lura cewa rashin yi wa jama'a bayani mai gamsarwa kan janye tallafin da yazo a bazata shike haifar da shakkun karuwar kuncin da talakawa ke ciki Tsohuwar gwamnatin Jonathan Dai da ta rage tallafin mai ta bullo da wani shiri na rage radadi shiwafi amma saboda illar cin hanci da rashawa tsohon shugaban hukumar General Martin Luther Agwai yayi murabus da nuna shirin bashi da wani tasiri yanzu a tuna gwamnatin Buhari ta zo ma ta soke shirin shin a yanzu za ta kirkiro wani shirin ne na daban da talakawa za su yi ajiyar zuciya Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja Najeriya
kike magai ne talakawa munanan
Su kuwa kungiyar rajin kare muradun mutanen Arewa a Najeriya ne suka fara barazanar cewa hakika fa za su tafi irin zanga-zangar nan da suka je a lokacin da aka ce za a jinya tallafin man fetur a lokacin shugaba Goodluck Jonathan. Ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da cikakken rahoton.
Ba abin da za mu sanna ibtila'i ne daga Allah, Allah ya sauko da shi, Allah ya daidaita lamarin.
Magana ta domin Allah ban ji daɗi ba, ma'asi. Tufa ya zuwa Ubangiji, Allah kawo mana sassauci. Gaskiya a rayuwa a dinga yin adalci. Saboda shugabanninmu in dai ya su yi mana adalci za mu ji daɗi, in ba su yi mana ba kuma kaga ba za mu ji daɗi ba.
Mutane su gane yanayin rayuwa yanda take. Shi wannan shugaba namu ba mamaki laifin ƙarin kuɗin man nan ba daga gare shi ba ne.
Maganar man fetur babban abin da za mu iya cewa a kai shugaban ƙasa ya kamata ya duba. Wannan magana tausayawa talakawa a samu rangwame a cikin wannan al'amari
sunana Lawal Abubakar to mu dai abin da zamu ce to mun ji dai abu ya zo lokaci daya da bamu taba tunanin sa a wannan mulki na General Muhammad Buhari ba to muna tunanin insha Allah alheri ne
kun goyi ba ki
eh to ai ko ba ma ko muna so ko ba ma so abin da muka zaba ne muna tunanin alheri to kullun alherin muke tunani
Wasu 'yan Najeriya kenan a nan Kano ke bayyana ra'ayinsu dangane da matakin gwamnatin tarayya na cire tallafin man fetur tun daga shekaran jiya Laraba. Sai dai kungiyar Concern Arewa Citizens mai rajin kare muradun 'yan Arewa wacce ta fara gudanar da zanga-zangar mana don nuna kyamar cire tallafin man fetur lokacin da gwamnatin shugaba Goodluck Jonathan ta yi yunkurin hakan a shekara ta 2012 ta ce a yanzu ma a shirye take ta kira gangamin zanga-zangar. Barista Audu Bula Mabukarti shi ne gaban kungiyar.
Gaskiya a fahimta ta wannan ƙari abin takeici ne abu na farko shugabannin wannan gwamnatin da duk wanda suke kewaye da shugaban ƙasa da su muka yaki cire tallafin man fetur a wancan lokacin kuma a yanzu sun zo sun ƙara ba tare da sun tantance mutane ba idan a ce wani abu ne ya sauya na bayanai ko kuma na fahimtar su to kamata ya kafin su cire tallafin nan su zo su yi ma 'yan Najeriya bayani dalla-dalla da hujjoji gamsassu in muka gamsu cewa a cire sai a cire amma kaga a wancan lokacin wancan shugaban har committee ya kafa suka dinga zagaya suna wayar da mutane ne kai cewa ga dalilin da yasa za a cire muka kiyarda amma yanzu shugaban kasa yaje Ingila yayin zaman shi kawai yasa aka cire tallafin mai a Najeriya ba tare da an yi makuwa bayani ba wannan zai nuna maka cewa shi shugaban kasan nan duk da kaunar da muke masa shi wato ya dauki 'yan Najeriya ba a bakin komai ba yana ga komai zai iya yi ba tare da ya mai 'yan Najeriya bayani ba abu na biyu lokacin da aka hakaito wajen yin aiki wajen cire tallafin nan bai dace ba yanzu ana cikin lokacin matsala farashin dala ya tashi farashin kayayyakin abinci da na masarufi sun tashi wancan makon shugaban kasa yace yana sana da wahala
wahalar da muke ciki kuma zai maganin abun kawai sai yanzu ya debo gishiri ya ƙara zuba a ciwon namu ban goyi baya ba muna kira fada shugaban kasa ta fito ta yi wa ɗan Najeriya bayani dalla dalla dalilin da yasa suka cire wannan tallafi in ba su gamsar da mu ba mu ce ba mu yadda ba su mayar in kuma suka ki mana bayani sai mu fito mu yi abin da muka yi wancan lokacin
me za ku yi
zanga zanga
barista Audubla Mabukar kenan shugaban kungiyar Concern Arewa Citizens Tini dai ita ma kungiyar kwadago ta Najeriya LLC ta yi tirda matakin na gwamnatin tarayyar Najeriya tana mai cewa nan gaba kadan ne ma magabatan kungiyar za su yi taron gaggawa domin daukar matakin da ya dace game da wannan al'amari Mahmud Ibrahim Kuri muryar Amurka daga Kano Najeriya
abinda babba ya hanga yaro ai ba zai iya ba ciki
In an jima a shirinmu na hantsi za mu ji yadda kungiyar dalalan man fetur da ta ƴan kwadago suka yi tirda magana cire tallafin man fetur
abin takeici abin bakin ciki bai yi kama da gwamnatin Muhammadu Buhari ba wannan a tsari da yake fitowa daga cikin gwamnati hatta ƙaryar da shi ministan na man fetur yayi cewa an zauna da kungiyoyin kwadago
to sai a tare mu a shirinmu na hantsi in an jima da karfe 8 agogon Najeriya da Niger karfa amanta ana tare da sashin Hausa ne na muryar Amurka dake Washington DC ga shirinmu na gaba
lafiya uwar jiki babu mai fishi dake wannan ko shakka babu Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin gani ga likitan ku nan Dr. Muhammad Lada wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana likita ina fatan kana lafiya
Alhamdulillah ina lafiya hajiya
to za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Malam Usman Maniya a can namba 7 Janya Adamu akwatin gidan waya 5519 a can Ikeja Lagos
to
shi kuma yace wai yana so ne ka mishi bayanin akan wai to Allah ina fatan dai zan ka fahimce wai wai shin wani irin abinci ne ke bada ruwan jiki kuma wani iri ne ke bada jini ka fahimci tambayar
eh na fahimta to ai a cikin jikin dan adam ba bambanci hajiya
to
domin ai wurin 7 bisa 10 ko 8 bisa 10 jikin dan adam ai ruwa ne
to saboda haka ba abincin da yake ba a jikin ruwa kenan
eh to shi yasa duk jinin ma ayawancin shi ruwa ne hajiya jinin to shi yasa ayawanci ai akan so mutum ya rinka shan abin da ke kara mutum ruwa shine mutum dole ya rinka shan ruwa sosai
to
shi yasa ake so mutum ya sha kaman kofi 7 zuwa 8 a rana
to
na ruwa eh to in kana shan wannan to bayan wannan kuma akwai abubuwan da ke gina shi jinin cikin jikin dan adam abubuwan da muke ci
kai kai abinci kenan
kai kai abin suke gina jinin sosai amma ƙara ruwan jikin mutum in dai kana shan ruwa kuma abubuwan da ke da ruwa wadansu abubuwan da muke ci ai yawanci suna da ruwa an ka sha kamar su abarba ne su lemon zaki ne
har da su kamar kankana haka
eh kankana duk suna da ruwa
to
eh saboda haka duk abin da muke ci akwai ruwa a ciki ma ai
to ina fatan wannan bayani da kai ya gamsar da shi Malam Usman to sai kuma wasiƙar Lami matar General Secretary Muhammad Ahmed Usman tun gan makeri akwatin gidan waya 95 a can kagara jihar Niger to
dan state din mu ne yau
eh tace wai me yasa ne idan mace mai shayar da jariri nunan take kumbura wai su sutu sutu idan jaririnta yana zazzabi
eh to abin da ke hawa kin sai yawanci in yana na da zazzabi bai shan nonon sosai
to
kuma ko lokacin nonon na sakkowa ne domin yanda Allah halittar Allah yake shi da inda mace kuma da tana ta ciki kafin ta haihu ai sai ga nonon ya soma
girma
domin yanda Allah yayi akwai wani abu da ake yake ta kwakwalwa kuma ta yanda ke binta jikin dan adam yanda lokacin sai nonon ya rinka sauka to ko lokacin yaro yana aka haifi yaron to nonon na in bai sha sosai nonon na ta sakkowa
wato ruwan nonon na karuwa kenan
eh yana karuwa to kamar nan ma wani lokacin in wannan ya faru ai akwai wani kaman famfo da ke ɗiban nonon a nan ƙasashen
wato sai ta je ta rage ruwan nonon
sai ta rage wan shi eh
to shi yasa kenan sai aga kaman nonon ya kumbura
eh kaman ya kumbura To inda wannan inda tana da wannan ya kamata ya amfana da irin wannan zai rage girman kuma yaron a tun ya so masauki ya so mashan nono wannan kumburin zai sai da in ko da yaron na shan har da haka nono na da kumburi to ya kamata ya saurace jawon likita
kuma akwai cuta kenan
eh akwai lalura kuma
aka je aka duba cikin ikon Allah za a bata
magani eh in aka yi sa'a za a gane abin da ke faruwa
ba dai sankara bane ko
sai an duba ba sankara bane wannan lokacin.
To ina fatan malama Lami tana kusa kuma ta ji wannan bayani da kamata. To ita kuma Rakiya matar shugaba Adamu Dandalimi Jibo Dorawa Karama akwatin gidan waya 756 Bukurcan Jos Jihar Plateau.
To
tace wani lokaci idan ta zauna in ta tashi tsaye sai ta rika jin jiri. To wai shin take son ta sani karancin jini ne yake sa ta jirin nan ko kuma menene ke damunta?
To akwai dan su mutane ba karancin jini bane, akwai dan su yanda Allah ya dan Adam in ka tashi ki san yanda jinin mutum yake yanda yake bugawa. To in ka tashi to akwai wani abu da na halitta da ke gyara yanda jini yake yanda jininka yanda karfin shi yake yanda yake komai daidai yake, amma akwai dan su mutane in suka canza din jinin bai bugawa yanda ya kamata sai ga mutum ne ya so mujin jiri dole ya zauna. To indai wannan na faruwa abinda za ta yi indai za ta tashi kada ta tashi gabaki da chap ta tashi in tana kwance ta zauna tukunna
wato ta tashi a hankali
in ta tashi ta zauna ta dan tsaya kada sannan sai ta miƙe. To indai wannan yawanci komai kan yi daidai, amma akwai wasu mutane ko da komai suka yi in suka tashi za ka suna ganin jiri, to wannan akwai magani da za a ba su wanda zai rage zai gyara karfin jini yanda zai tsaya sosai
yanda ba za ta tashi din ba za ta rika jin jiri
ba. Amma yawanci in dai mutum ya wannan ya tashi kamar yawanci wadansu mutane suka tashi da safe da sun tashi tsab gabaki dai sai su rika jin jini, amma suka tashi suka zauna a gefen gado kamar sai dan minti kadan sannan sai su tashi gabaki da to wannan yawancin su ba abin da ke damun su in sun haka.
To yana taimakawa
kenan, yana taimaka musu kwarai da gaske haka.
To malama Rakiya ta sake wata tambaya.
To
tace waɗanne irin kayayyakin abinci ne za ta ci domin ta samu rukunin vitamin A? A.
To na A din nan kamar irin su akwai abubuwa kamar su ganyen alayyahu su irin carrot da sauransu da ci waɗanne yana taimaka zai ba ta wannan rukunin.
To
carrot cin waɗanne masu
carrot kenan da kawai ganye ko akwai wasu kuma?
Ganye da kuma akwai yawanci ganye da muke ci irin masu shudin
wato masu launin kore ko
kore haka ko jajjaje haka yawancin suna da wannan
kamar su zogalar rama ta fasa
eh wannan mutum yace yana taimaka za ka same su eh hajiya.
To
eh
to shi kuma malam Adamu Yayaji yace akwai wani wai irin wasu irin kurarraji da ke fitowa wai akan harshen mutum, me ke kawo wannan?
To irin waɗannan kurarrajin da ke fito a harshen mutum yawanci wani lokaci domin ko wani abu da muka ci ne yanda bai dace da bakinka ba, ko kuma akwai wani lokaci wadansu irin kwayar cuta wani lokaci suna iya fito a kan harshen. To ya danganta yadda abin ya fito, in dai yana hana ka cin abinci ko kuma kaga abin yana ko ya yi girma da yawa to ka je wani likita musamman za a iya taimakonka. Akwai magunguna da a iya ba mutum wanda zai iya kuskure bakinsa ko kuma wanda zai iya sha, duk waɗannan suna taimaka. Amma da in wani kuraje soma to na farko akwai kwayan cuta kuma lokaci mutum bai tsafta kware yanda zai tsaftace bakinsa kware da gaske, duk waɗannan suna kawo irin waɗannan abubuwan. Shi yasa wani lokaci ya kamata mutum in ka ci abinci ka kuskure bakinka kowane lokaci, kuma in ka sha wani abu ko ka ci wani abu ko hura ko wani abu haka ka kuskure bakin kowane lokaci in ka yi haka.
Wato wanke baki akai-akai
yana taimakawa kware da gaske. To wannan kuma abin ya faru to dole ka sauri ka je wani likita domin wani kwayan cuta ne ko wani abu ne da bai sage da bakinka bai kawo wannan. Don lokacin san wani lokaci ma har sai ga bakin ma wani lokaci in ka so kai wani abu sai ga yana ma jini wani lokaci.
Subhanallah.
Eh to dole kai saurayi ka je wurin likita a duba domin lokaci waɗansu kwayan cututtuka ne ke shiga.
To likita kai batun cewa wanke baki akai-akai yana da muhimmanci.
Eh
akwai mutanen da ke da al'adar da idan aka tashi da safe aka yi buroshi shikenan sai kuma gobe. To a matsayinka na likita misali a matsayinka na likita wace shawara za ka bayar? Ko ne fa muhimmanci mutum ya yi buroshin da safe ne ko ko in zai kwanta ne fa muhimmanci?
To duk suna da muhimmanci a Hajiya. Don na farko in ka tafi da safi dole ka brush ka da bakin ka rinka wari wani lokaci kin sa kudin mutane haka. In ko za ka kwanta domin abubuwan da kai ta ci duk da rana din nan to bai kamata su zauna a bakin ka ba, in suka zauna din nan to kwanci tutuka abinda suke so kenan.
To kamar masu fama da masu amfani da aswaki su ma in aka yi aswakin da safi da yamma da daddare kuma za a kwanta a sake yi ne
kafa. Eh za su iya, ya kamata a yi duk su ma aswaki yana da amfani kwarai da gaske. Sannan a kuskure baki kowane lokaci ka ci abinci ka kuskure bakin ka, kowane lokaci ka ci wani abu ka kuskure bakin ka, duk wannan na taimakawa kwarai da gaske Hajiya.
Ah akwai wasu ma anan suna da al'ada da yawo ma suke da broshin a cikin jaka in suka ci abinci da yake ko ina akwai wurin ba haya da ruwa da komai sai kaga sun shiga suna goge bakin.
Eh kamar nan ni ko ina na ci da safe na ba ni abin nan na ci wani abu duk ko lokaci na kuskure baki na kuma ne sai na kuskure baki na da safe in kuskure baki ko in brush da daddare in yi da to in kana haka sai ga Allah ya kare ka da shirin ciwon baki din nan.
To likita tunda ana batun tsaftan baki ne da hakuri da sauransu.
Eh
ka san galibi anan zaka ga cewa kamar ko a ce duk wata shida ya kamata ka je akwai irin wanke baki da likitoci suke ma mutan din nan.
Eh ana yin nan to gida wahalan da gida kila likitocin ba su da wanda za su yi wannan, amma nan yawanci ana ba mutane shara kowane wata shida ka je a duba domin lokaci za ka ga wani lokaci an gane wani abu da ke faruwa a baki, wani lokaci har sankaran baki duk lokacin ake ganewa.
To a saboda haka ga wanda suke da halin zuwa gun likitan kori ya goge musu wannan guga na musamman da ake yi a wace shawara zaka ba su a Najeriya din, tunda akwai wanda suke da halin yi din amma kuma ba su yi.
Inda mutum na da hali ya je a rinka duba shi kowane lokaci, wanda ba su da hali kuma su tabbatar suna wanke bakin su ko da awsawaki ne ko da broshi ne kowane lokaci suna yi, to in suke wannan Allah zai taimake su kuma zai kare su.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To likita kafin mu sallama da masu sauraron mu, ina ganin muna da tsauran lokaci, bari mu ansa wannan tambayar da muka samu ko kuma tambayoyi da muka samu daga wajen Ibrahim Wargami Gangalawai a karamar hukumar Daraju can jihar Bauchi Najeriya. To likita yayi tambayoyi ne guda biyu wasu cututtuka.
To
da farko yace wai akwai wata jinya wadda ake cewa jinyar zare, sai kuma wata da ake cewa jinyar foda. Likita ka fahimci wannan kowace irin cuta?
A waɗannan cututtuka ma Hajiya ni da ban fahimci waɗannan ba. Abinda zan ce malamin shi ne sha kamar ya sake rubuto ban ya bayyana mana waɗannan.
To Malam Ibrahim Wangami a Gangalawai, muna fatan kana kusa kuma kana sauraron mu a daidai wannan lokaci. Tun da galibi ka san cewa wasu wuraren akwai yanda suke faɗin wasu cututtukan wasu wuraren, kuma na tabbata in dai ka mana bayanin kowace irin cuta ce likita zai baka ansa.
Eh gaskiya ne Hajiya.
To saboda haka muna fatan za ka sake rubuto mana, in ma baka bayyana mana sunan cutar ba, in ka mana bayanin yanda take kila a dace likita ka bada ansa ko?
Eh in dai bayyana mana yanda cutar take za mu insha Allah ma iya bayyana masa abin da ke kawo ta.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Ladan
Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To a gaishe ki, za mu sake dawowa gare ki ne yanzu nan ki bamu labarai amma a takaice.
Taron kolin da aka yi akan yaƙi da cin hanci da rashawa je Alhamis a birnin London ya ce ya kamata Amurka da Birtaniya su yi nazarin manufofinsu da kuma rawar da suke takawa wajen baiwa biliyoyin daloli da aka sato mafaka. Biliyoyin dalolin da 'yan siyasa masu cin hanci daga ƙasashe masu tasowa suke satowa. Shugabar ƙasar Brazil Dilma Rousseff da aka dakatar daga aiki ta lashe takobin cewa za ta kalubalanci wannan mataki. Shugabar ta lashe wannan takobin ne bayan majalisar dattijan ƙasar ta jefa ƙuri'a 56 na amincewa da kuma 22 na ƙin amincewa domin a yi mata shari'a tsige ta daga mulki bisa zargin cin hanci da kuma dakatar da ita daga gudanar da harkokin mulki na wucin gadi. Babbar kungiyar ma'aikatan mai ta Najeriya da ake cewa Pengasin ta ja hankalin duniya akan halin da ake ciki a saboda sake kunno kan hare-haren 'yan bindiga a yankin Niger Delta na Nigeria. Haka kuma kungiyar ta yi nuni da cewa kamfanonin mai da dama suna kwashe ma'aikatansu daga wuraren aikinsu.
Da takaitattun labaran muka zo ga ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma anjima da hantsi za mu sake dawowa. Muna mika sakon ta'aziyarmu ga Hajji Amiru Adamu, yar jarida a Kaduna, game da rasuwar yarta Jamila Yusuf da aka fi sani da JY. Allah ya zikanta da gafara, Allah ya kuma kyauta ƙarshenmu. A madadin Jummai Allah da ta tsaya na gabatarwa, sai injiniyanmu na yau John da Tubahiro Dodone da ya ba da umarni. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.